السلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما سورارو السلام عليكم بركم da sake saduwa a cikin sabon shirin mu na fatoyin rahama inda ni Shehu Bala Kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da Shehu Malamin mu Dr. Shak Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo za a iya aika mana da tambayoyi akan lambar waya kamar haka wato 0805782987 0805782987. Za kuma iya aika mana da sakonnin tambayoyin har ila yau ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyinrahama@yahoo.com. Za kuma iya aika mana ta dandalin sada zumunta wato Facebook. Akaramakallah, bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وصول على مؤلاء اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام البخاري يافتد حديثي أشكن قد تتشل التافنسة لسنة دنسة لقى عبد الرحمن ابن أبي الموال شيكما لقى محمد ابن المنكدر شيكما لقى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما جابر يتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن وتو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياكسن شي ينا كوي الدموين استخارة الدؤر استخارة كما يندكي كوي الدمو وتو ينا كوي الدمو الدؤر استخارة كين الأمر دكا كما يندكي كوي الدمو سورة تا القرآني فقال يجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي إذا هم أحدكم بالأمر فليسلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم إنك أنت العلام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال آجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال آجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به وتونا حديثي ما أكي صلى الله عليه وسلم أنا كوير دا صحبان استخارة استخارة شيني باو الله زابي يعني عندما تون يكون لأنير أي وتد وانا أبو مثالي زي يتفياني يكي تنانين تفياد نان أكوي الخير كواب الخير أتكينا نيمان Allah ta'ala ya zaba masa yin takobarinta ko aure ne yake tunanin aure da wance shine alkhairi gare shi ko ko ba alkhairi bane yana son Allah ya masa zabi ne yayi ko kai yayi ko wata kone kasuwanci ne da yake so ya fara yake tunanin akwai alkhairi cikin wannan kasuwanci ko babu yana son Allah ya bashi zabi yayi ko kai yayi to wannan abin da zai yi bawa Allah na zabi ne ya zaba masa yin abun ko barin sa shi ake kira al-istikhara wanda shine abin da ake kira al-istikhara hadisi sun zo daban-daban game da sha'anin istikhara wanda sahabbai daban-daban suka ruwaito akwai hadisin da Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito wanda yana cikin al-Mu'jam al-Tabarani al-Kabir da kuma a cikin al-Mustadrak na al-Hakim bi Abdullahi an-Nisaburi akwai hadisin Abu Ayyub al-Ansari wanda shi ma yana cikin al-Mu'jam al-Kabir kuma yana cikin al-Mustadrak na Hakim da Ibn Hibban to Sahih Ibn Hibban haka nan akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda shi ma yana cikin Sahih Ibn Hibban haka nan akwai hadisin Abu Huraira wanda shi ma Ibn Hibban ya fitar da shi akwai hadisin Abu Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin al-Mu'jam al-Tabarani al-Kabir wato sun fitar da shi to amma duka waɗannan ruwayoyi babu ruwaya da ta kai wato inganci da fito da bayanin istikhara baro-baro kamar ruwayar Jabir dan Abdullah wacce muka karanta yanzu ita ce ruwaya da ta fi kowace ruwaya fito da bayanin yadda ake istikhara shi yasa ta zama ita ce umda ita ce madogara a cikin babin istikhara kusan babu wata ruwaya da takaita domin ita ce bayanin abin daki daki filla filla da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika koyar da sahabbansa Abdullahi dan Mas'ud afwan Jabir dan Abdullah a wannan ruwaya yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya alimu da istikhara fil umuri kulliha annabi yana koyar da mu istikhara cikin dukkan al'amura wato mu yi istikhara kuma ga yadda zamu yi ta a cikin kowane al'amari wannan abin da ake nufi da a cikin kowane al'amari ana nufin al'amarin da ya kamata istikhara a kansa wato ba komai ne ake yi mai istikhara ba sai abin da ya kamata a yi istikhara tunda kaga mutum ba zai yi istikhara wajen aikata wajibi ba wato abin da ya wajabta a kansa babu maganar yayi istikhara shin yayi ko kai yayi kaga anan istikhara bata zo ba wajibi kawai wajibi kai shikenan ba maganar kace Allah ka zaba mu in yi abin nan da ya zama wajibi a kaina ko ka in yi shi haka nan abin da ya zama haramu mutum ya guji haramu wannan ba buƙatar sai mutum yayi masa istikhara sai yayi sallar istikhara shin abin nan da yake haramu kai in yi ko in yi kaga anan ma babu maganar istikhara amma duk abin da yake ba wannan ba abin da yake mustahabbi ne ko abin da yake mandub ne to za a yi masa istikhara ko kuma alwajibul mukhayyar alwajibul mukhayyar ko alwajibul muwassa alwajibul mukhayyar shine abin da yake ya zama wajibi amma ba abu daya ba ko wannan ko wannan ko wannan to wanne ya kamata kai sai kai istikhara ko alwajibul muwassa wajibin da yake da lokaci mai yalwa mai fadi kana iya istikhara kai yanzu ko in an juma ko ka bari daga karshe kai to amma wajibin da yake ba shi da lokaci faffada ko kuma ba an ba mutum zabi bane to wannan dole ne kawai kai ba buƙatar kai istikhara to haka al-umuri kulliha ana nufin al-umuri kulliha allati taqtadi al-istikhara al'amuran da suke buƙatar istikhara annabi yana koyar da mu yadda zamu istikhara shi kamar yu'allimu as-surata min al-qur'an kamar yadda yake koyar da mu sura ta al-qur'ani wannan yana nuna maka muhimmancin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wannan lamari ta yadda yake ba wa sahabbansa ilimi da koyarwa a game da shi wannan harka ta istikhara kamar yadda yake koyar da su sura ta alqur'ani kamar yadda Abu Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa dangane da sha'anin tahiyya yake cewa sallallahu alaihi wasallam allamani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam at-tashahhud wa kaffi fi kaffaihi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mun tahiyya wa kaffi fi kaffihi yana rike da tafin hannuna wato dan ya nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya bada muhimmanci wajen koya masa tahiyya din a wata ruwaya mai ce shaka bayu allimu surata min alquran kamar yadda yake koyar da mu alqurani a wata ruwaya yace allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud harfan harfan ko kalimatan kalima to yana koyar da mu tahiyya harafi harafi ko kalma kalma duk wannan dai ya nuna maka muhimmancin yin istikhara din saboda istikhara a cikin al'amuran da suke masu buƙatar istikhara ne to abu ne mai muhimmanci kuma akan yi istikhara akan abin da yake gingirme mene babba ko kuma abin da yake ƙarami ne shi ma za a iya masa istikhara saboda wani lokaci abin da yake ƙarami zai iya zama babba ko sakamakon da zai haifar zai iya zama babba saboda haka da babban abu da ƙarami duk sun shiga cikin al'umur da Abdullahi dan Abbas ya Abdullahi dan Jabir dan Abdullahi ya faɗa a cikin wannan ruwaya cewa fil umuri kulliha wato karami ne ko babba ne annabi yana koyar da mu yadda ya kamata mu yi istikhara to yake cewa idza hamma ahadukum bil amri idan ɗayan ku ya himmatu zai yi wani abu wato lokacin da mutum ya kudura aniyar aikata wani abu wato ya ci guri ko ya riga ya kudurci a ransa cewa abu kaza zai yi kaga wannan ya nuna kenan ba kawai da abu ya dirsa a zuciyar mutum bai masa istikhara sai idan ya riga ya kudura azama cewa abin nan zai yi shi to a daidai lokacin ya kamata ya istikhara wato lokacin da abin ya zama hamma bihi ya himmatu da aikata shi yake cewa idza hamma ahadukum bil amri fa falyarka arkataini min ghairi alfarida sai raka'a biyu wacce ba ta farilla ba wato wannan shine abin da ake bukata da shi ya fara yayin raka'a biyu ba ta farilla ba to in aka ce raka'a biyu da ta farilla ba zai yiwu ko da raka'an nan ta wasu salloli ne waɗanda suke mutum ya saba yin su kamar rawatib raka'a biyu da zai kafin azhar ko biyu da zai bayan azhar ko ko raka'a biyu da zai bayan magriba ko raka'a biyu da zai kafin isha ko bayan isha kaga duk waɗannan daman can yana sallatar su ana ce da su rawatib ko raka'atayn al-fajr zai za su shiga cikin raka'atayn min ghairi al-farida tunda cewa akai min ghairi al-farida wanda ba na farilla ba sai dai ana wasu malamai suna cewa ya kamata idan ya tashi yin istikhara to yayi waɗannan raka'o'i biyu da niyyar istikhara din wato raka'atayn al-fajr ce zai yi to sai hada niyyar biyu ta zama raka'atayn al-fajr kuma da sallar istikhara domin idan ya zo yayi raka'atayn al-fajr ya gama sai kuma yayi tunanin ah to me zai hana yi addu'ar istikhara to anan kaga niyyar ta bujuro masa ne bayan ya gama sallar ba kafin sallar ba to kaga waccan raka'o waɗancan raka'o'i biyu ba za su iya zama a makofin raka'atayn min ghairi al-farida da ake buƙatar yi anan ba saboda haka sai idan yayi niyyar tun kafin ya fara sallah din to babu laifi idan yayi raka'atayn din na raka'atayn al-fajr din da niyyar istikhara da kuma niyyar raka'atayn al-fajr sai addu'ar da kanshi ala ayi halin ne ana buƙatar yayi raka'atayn min ghairi al-farida yayi su da niyyar zai addu'ar istikhara a ƙarshe to kaga anan tun aka ce raka'atayn wasu malamai suka ce to in yayi raka'a hudu fa ba biyu ba zai iya yin addu'ar istikhara bayan su wasu malamai suka ce babu matsala abinda hadisin yake nuna kasa kasa biyu wasu kuma suka ce a tunda aka ce biyu sai ya tsaya a biyu din musamman ma yadda shi Jabir dan Abdullahi ya bude bayanin sa da cewa annabi yana koyar da mu harkar istikhara din kamar yadda yake koyar da mu sura ta alqur'ani wanda yake nuna cewa abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi daki daki baya buƙatar ƙari ko rage kamar yanda a surar alqur'ani ba ta buƙatar ka ƙara wani abu ko ka rage wani abu kai ka karanta ta yadda ka jita to kamar haka ita ma abin nan a harkar istikhara take tunda kuwa har an kwatanta muhimmancin ta da muhimmancin karantar da sura ta alqur'ani to ya kamata kada ya ƙara sama da raka'a biyu din sai yayi raka'a biyu din kai ya wuce nan wannan shi yafi kamata mutum ya lazimce shi ko ya rike shi kasancewar abin ne da duka abinda ake bukata shine samun cin wato nasara akan abinda ake bukata ake nema to tunda ko wannan ake so ya kamata a takaita akan abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya takaitar da mutum a kansa saboda kai zama raka'atayn ne min ghairi al-farida zama raka'a biyu ce ba hudu ba kuma ba ta farilla ba zai yi bayan azhar ba ko bayan la'asar ya gama sallar la'asar yayi to shine kuma sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da koyar da mutum addu'a da zai fada bayan ya gama sallar thumma liyaqul wannan ya nuna kenan ana yin addu'a din ne bayan an gama sallar ba a cikin sallah din ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce falyarka raka'atayn min ghairi al-farida sannan ya ce thumma liyaqul kaga thumma tana nufin tarahi tana da ma'anar at-tarahi wato ka zo da abu bayan wani bayan ka gama raka'a biyu sai kuma ka zo da addu'a duk da cewa a cikin sallah akwai mahalli na addu'a kamar sujjada to amma tunda bai ce kayi ta a cikin sujjada ba to sai ka barta kayi ta inda aka ce bayan ka gama raka'a biyu sannan sai kai wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wanda insha Allah a shiri na gaba za mu ci gaba da bayani akan wannan mai bayanin abinda ita wannan addu'a ta kunsa da kuma abinda zai biyo bayan wannan sallah ta istikhara addu'a ta istikhara Allah ta'ala ya ba mu dace
amin Allah ya saka da alkhairi da fatan masu sauraro Allah ya ba mu ikon aiki da nasihohin da malam ke yi a koda yaushe malam tambaya ta farko ta fito daga Abban Yusra yace assalamu alaikum malam mecece mace ce tana shayarwa sai bayan ta yi alwala kafin ta yi sallah sai ta shayar da ɗanta shin za ta sake alwala ne ko kuwa
to ba inda aka taɓa cewa shayarwa tana alwala alwala ana faɗar abubuwan da suke alwala alwala amma ba za ka ji an ce mace ta shayar da ɗanta ba shayarwa ba ta alwala alwala don haka dan ta yi alwala ta shayar da ɗanta alwalarta tana nan
na'am sai wannan tambayar da take cewa malam ina aiki a wani asibiti mai zaman kansa to akwai mutanen da idan sun zo sukan ba mu kuɗi kyauta shin menene halaccin karɓar waɗannan kuɗaɗe
to wanda yake wani aiki na jama'a sai zamana suna ba shi kuɗi idan aikin da yake musu wato wani aiki ne wanda ko su ba shi kuɗi ko ba su ba shi ba dama ana biyan sa zai iya yi babu maganar kuma ya zama akwai rashin gaskiya da za ta biyo baya wani ihsani ne mutum ya ga dama ya masa to ne ba laifi ya karba sai dai in aiki ne wanda yana da alaka da ko raba husuma ko raba wani abu ga mutane misali an baka wani abu zaka raba wa jama'a ko ku a wata husuma ta jama'a za su kawo maka karare kamar alkali to kaga alkali yana karbar kudi na mutane musamman ma waɗanda suke kawo kesa kisai wajen sa to ana tsoron wannan yayi tasiri akan sai kasa yin adalcin da ya wajaba akan sai yayi to anan shari'a ta haramta karbu wannan ko kuma wani abu ne aka bashi wanda mutane suke zuwa yana raba musu to sai zaman wasu suna bashi kudi to ana tsoron anan ma wajen raban yake yin adalci to kaga shi ma sai ce to a irin wannan yanayi ka karbi komai ka karbi kudin mutane kamar mutumin da yake zuwa tattara zakka gurin jama'a to sai su ce ga wannan naka ne ga kuma kudin zakka din mu to shi ma anan ba a son ya karba saboda anan zai iya yin tasiri akan aikin sa ta yadda za a iya dauko kudin da bai cika ba na zakka a bashi ya karba saboda an saba masa ihsani to shi ma shari'a ta hana mutum wanda yake aikin karbar zakka ya daga karbar kudade a hannun masu bashi zakka duk da wajen harkar alƙalanci wasu malamai sun yi tafsiri suke cewa idan mutumin da ya baka kyauta din nan dama ya saba baka kafin ma ka zama alƙali wato mutum ne da ya saba maka ihsani tun ma baka zama alƙali ba yakan yi kawo maka wasu abubuwa na alkhairi ya baka to suka ce a irin wannan babu laifi ka karba duk da cewa wasu alkalai waɗanda suke da tsantseni ba sa karba irin wannan kamar ina tunana karanta Muhammad Ibn Ali Shawkani yana faɗa a cikin littafin Sanil Autar da ya zo batun alkalanci babin alkalanci Kitabul Qada da yake yayi alkalanci yake cewa akwai mutanen da na sani suna min kyauta kafin in zama alkali bayan na zama alkali na aika musu cewa a yanzu an yi min wani mukami ko an bani wani aiki wanda kyauta din nan tana iya yin tasiri ko tana iya sawa in zama mahalli na tuhuma saboda haka dakata da bani kyautukan da aka samu bani a da wato yayi musu bayani to wannan duk yana da kyau ga wanda yake da wara'u yayi wannan amma an aiki ne da ba shi da wannan tasirin kamar wanda yake asibiti yana bada kamar nurse ne ko mai rubuta kati a san ko da ana baka kyauta ko ba baka kyauta ba dole dai ka bada wannan katin ba da tasiri akan aikin ka to dan mutum ya zo ya maka kyauta anan ba cewa dan me ya maka wani yana gadi ko shara wannan ba wani abu ko likita ba a dauki wannan ba bashi wannan babu wani abu
na'am sai tambayar shehu yace malam menene matsayin ibadar wanda iyayensu suka tsine masa
to na farko dai iyaye su tsine wa ƴaƴansu wannan ba abu ne mai kyau ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum kada ku rika yi wa kawunanku gona addu'a kuma kada ku yi wa ƴaƴanku gona addu'a annabi baya so a rika yi wa juna ko a rika yi wa ƴaƴa addu'a mummuna yana da kyau ya zama na addu'a ake musu ana Allah ya shirye su koda ko ba bisa hanya daidai suke ba addu'a ake Allah ya shirye su Allah ya gyara su ba su ayiwa ƴaƴa mummunar addu'a ko ma me suke ciki sai dai ayi addu'a Allah ya gyara su Allah ya shirye su haka iyaye su guji la'antar ƴaƴansu su guji cewa za su tsine musu ba daidai suka yi ba koda kuwa Allah yana karba addu'ar da uba idan yayi wa ɗansa to kaga ba daidai bane kuma ya rika barazana zai yi wannan addu'ar ko ma ya zartar da barazanarsa saboda ɗansa ya bata masa rai ko yana yin abubuwan da ya hana shi ya ce zai masa mummunar addu'a ya kai masa kyakkyawar addu'a yana roƙon Allah ya shirye shi wannan shine abin da ya dace annabi ko dabba ya hana ayi mummunar addu'a ana an ce ta dabba wannan da muke ta'amuli da ita annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da sahabbansa wani ya la'anci dabbarsa ganin dabbar ta ki sauri sai ya la'ance ta sai annabi ya ce to sauka ba za mu tafi tare da abin da aka la'anta ba tunda ka la'anci dabban nan to ba za mu so a ce dabban nan la'ananniya tana cikin tawaganmu ba to idan har dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar game da la'antar ta ina kuma ga da ga yaya da Allah ta'ala ya ba mutum saboda ka ba daidai bane tun farko ma ila anta din kuma har an yi la anta din to wannan ba ta da alaka da karbar aikin mutum wato zai yi iyayen nasu la ance shi kuma in yayi sallah Allah ya karbu sallar sai karbu zakkarsa sai dai kuma abinda yake wa iyayen nasa marasa kyau wanda har suka ja suka la ance shi wannan kuma ana rubuta masa alhakin wannan zurban wannan aikin da yayi na sabawa iyaye wanda shi ba yana nan yana zaman kansa babu alaka tsakanin wannan da wancan so haka dan iyayen su la'ance shi ba za su ce a ce ko in yayi azumi azumin sa bai karbu ba ko yayi sallah sallar sa bata karbu ba
na'am sai tambayar da take cewa mallam idan mutun yayi alwala sai kuma ya wanke wa yaro bayan gida shin ya matsayin wannan alwalar
ba ta da alaka bayan gida na yaro ne ba nashi bane shi nashi bayan gidan shi zai karya masa alwala sa amma bayan gidan yaro wannan ba zai karya masa alwala sa ba mutun ya alwala ya fada kwata mutun ya alwala kuma ya fada kwata alwala sa tana nan la iyaka dai kawai ya wanke wannan najasa din da ta same shi sai sallah da alwala sa najasar da ta fita daga jikin sa wato bawali ko gaidi shi yake karya alwala sa amma ba yadda ta fita daga jikin wani ba ko da ta taba shi wannan ba za ta warware masa alwala ba
na'am wannan kuma yake cewa mallam meye bambancin diraya da ruwaya
to wannan mai ilimi ne da alama ruwaya shine juyo wani abu daga na Annabi sallallahu alaihi wasallam ko na sahabban sa to maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ayyukan sa ko wani abu da yayi tabbatar aka yi tabbatar ko kuma abin da ya shafi maganganun sahabbai ko fatawoyin su ko ayyukan su to mutun ya ruwaito wannan wato ya ji daga malamin sa shi ma malamin sa ya ji daga malamin sa har zuwa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko har kan wani sahabi wannan shi ake cewa ruwaya yayin da ka dauki littafin Sahih al-Bukhari misali Bukhari ya ji hadisi daga malamin sa Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi shi kuma malamin sa Abdullahi ya ji hadisi daga Malik ibn Anas shi kuma Malik ibn Anas ya ji hadisi daga Nafi Maula Abdullahi dan Umar shi kuma Nafi ya ji daga Abdullahi dan Umar shi kuma ya ji daga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga anan Bukhari mai ruwaya ne abinda yayi din nan sunan shi ruwaya ya ruwaito mana hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar malamin sa Abdullahi shi kuma ta hanyar malamin sa Maliku shi kuma ta hanyar malamin sa Nafi'u shi kuma Nafi'u ta hanyar Abdullahi dan Umar har zuwa kan Annabi wanda ita ake kira ruwaya saboda a da can haka ta haka ake bada ilimi idan dalibi ya je gaban malami zai bashi ilimi to zai koro masa salsalar wannan ilimin da zai bashi musamman hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai koro masa salsalar sa wanda ya gaya masa shi ko wanda ya gaya masa shi ko ya ji daga wani har a faɗi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a faɗi magana duk hadisan da kaji ana faɗa ta haka aka samu su shine ake cewa salsalar hadisi ta inganta ko bata inganta ba idan waɗannan mazajin da ya faɗa sanannu ne amintattu ne kowa yana da wato alaka da dan uwansa da malamin sa da ta sa da za a tabbatar da cewa ya ji wannan shikenan sai a ce hadisi ya tabbata idan kuma aka samu matsala a cikin mazajen da ya ambata sai ce hadisi bai tabbata ba ta haka malamai suke bi su gane hadisi sahihi da wanda ba sahihi ba kaga cikin mutanen da zai jero iya jero wani makaryaci wanda an san shi da yawa Annabi karya sallallahu alaihi wasallam kaga daga nan malamai sai su gane ai wane da aka faɗa cikin sansanin nan ga matsalar sa malamai sun yi shaida akan sa cewa kaza ne to sai a jefa da hadisi kowa da mai rauni ne baya rike karatu an faɗa baya ji daidai baya faɗa daidai kaga shi ma wannan isnadin ya zama ba karbabbe ba to taka suke bambancewa wannan ita ce shine ilmul hadisi riwayatan haka ilmul hadisi riwayatan ya yana da alaka da jin hadisin da ruwaito shi sannan ilmul hadisi diraya shi ko yana da alaka da sanin hakikanin hadisin da aka ruwaito yaya mazajensa suke yaya dabaka dinsa suke yaya ilal dinsa suke yaya sharhin wannan hadisi wannan hadisi nasikh ne ko mansukh ne ko kuma am ne ko khas ne hadisi ne man abin nan dalalar sa mantuk ne ko mafhum ce duk dai wadannan abubuwa da malamai suke mu'amala da su wajen tantance hukunci da tsago hukunci da bayanin hukunci da sanin abinda hadisi ya kunsa na wajibi ko mustahabi wannan shi ake kira ilmu alhadisi dirayatan saboda ka dullata wanda aka yi sharhin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar irin su fathul bari kamar irin su al-minhaj sharhin sahih muslim ibn al-hajj ko al-mu'lim sharhin sahih muslim ko al-mufhim sharhin mukhtasar na sahih muslim na abu al-abbas al-qurtubi ko littafin nailul awtar na shawkani da barhu at-tathrib na abu al-fadl al-iraqi da sauran littafan da aka sharhin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daban-daban wannan duk suna shiga karkashin ilmul hadisi dirayatan to da ilmul hadis an kasa shi biyu akwai ruwaya akwai diraya akwai wanda ya shafi ta sanin yadda ake ruwaito hadisin da ruwayarsa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tariyar bin salsala da kuma sanin ma'anoninsa da abin da ya kunsa da tabbatar sa kullu shi tabbatar sa wannan yana karkashin ilmul hadisi dirayatan na'am
sai tambayar da ta fito daga Muhammad yace malam ayi min karin bayani akan wannan hadis wato baina kulli azanaini salatun
baina kulli azanaini salah to wannan hadisi ne da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake fadar sallah ta nafila inda mutum zai inda aka kira sallah ba a kira sallah ba a iqama ba to akwai sallah da mutum zai cewa rafazan hadisin yana magana addu'a ne baina kulli azanaini addu'a to ana magana addu'a kuma haka nan sallan ma akwai ta tsakanin kowace kiran sallah da sallah to kowace kiran sallah in aka yi akwai nafila da mutum zai yi kafin ayi iqama al azanaini anan ana nufin kiran sallah as-salat din kuma abin nan kai azanaini ana kira ana nufin kiran sallah da iqama kiran sallah na da ake yi domin fadakar da mutane cewa lokacin sallah yayi sunan shi azan ita ba iqama in an hada ta da azan to za a bata sunan azan shine malamai suke kira at-taglib wato a rinjaye da sunan al-azan akan sunan al-iqama kamar yadda kuma ke cewa al-abawani yana nufin al-abu wal ummu wurin jayar da sunan al'abu a kan al'ummu haka nan mukan ce al'umarani muna nufin sayyidina umar da abubakar wannan shi da ake kira taglib al-muhim dai abinda hadisi yake nuna idan aka yi kiran sallah to akwai sallah nafila kafin a yi iqama
na'am wannan kuma yake cewa malam ina neman ƙarin bayani akan hadisin da ke cewa idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtul fil nar
wannan hadisi shi ma ya tabbata hadisin Abu Bakra wanda yana cikin sahih Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtul fil nar قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وتما إكي صلى الله عليه وسلم إكي شاء إذا مسلمي بيو سكي أران غما نتقبا سو تو دوان دي إكي سا دوان أكاشي دوغو تزاز صحابي سكي يا رسول الله ممفهن شدي وان دي إكي سا زي تفو تسمون إكي سا دي وشي وان أكاشي بيلي فنسا annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu kana harisan ala qatli sahibi saboda shi ma yana cike da gurin yaga ya kashe to ya kashe abokin fadan sa shi ma yana takwadayi ne ya kashe abokin fadan sa illa iyaka dai abokin fadan ya riga shi ne ko ya bu karfin sa har ya iya kashe shi wannan hadisi abinda yake nunawa haramcin musulmi da musulmi su yi fada har akai ga kisa bai dace ba ko bai halatta ba haramun ne musulmi ya daga makami yace zai yaki dan uwansa musulmi shi ma wancan ya daga makami yace zai yaki dan uwansa musulmi idan aka yi haka kowa ya fito da niyyar kisa to da wanda yayi kisa da wanda aka kashe da za su tafi wuta saboda kowa ya fito da niyyar kisa wanda ya fito rai a bace, wanda ma ya fito rai a bace. Babu abin da ya bambanta su illa iyaka, wannan ya riga wancan ne kawai, amma kowanne ya fito da niyyar yayi yayi wa dan uwansa ta'addanci daga ya kashe shi.
Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-qatil wal maqtul finnar, saboda kowa ya fito da niyyar ya kisa.
Ita kuma niyya ita ce take hukunta aikin mutum. Idan mutum yayi niyyar aiki ya kudura aniyar ya ci wato alwashin zai yi wannan aikin, ya gama hada niyyarsa, zuciyarsa ta iradarsa ta gama haduwa, sai ya samu tangarda. Ba wai tsoron Allah ne yasa shi ya fasa ba, a'a, wata tangarda ce, wata matsala ce ta sa bai cimma bukatarsa ba, to za a hukunta shi da wannan niyyar da yi kamar yayi aikin koda ko bai yi ba. Kamar barawon da ya fita sata, ya dara gidan da zai yi sata, sai ya kasance mai gidan a shirye yake, ya rarrake shi ya kore shi, bai samu ya yi satar ba, to a shari'ance za a rubuta masa alhakin wanda ya sata ne. Ba za a ce saboda ya shiga gidan bai dauka ba shikenan wanda ya fishe shi, a yadda ba shi yake cewa na gani ba dauka ba ta fidda barawo, to haka yake a shari'a ba ta fidda shi a gurin Allah. Za a rubuta masa kutiba lahu sayyi'a, sai a rubuta kutiba lahi sayyi'a, sai a rubuta masa wannan laifin saboda bai bari dan Allah ba. Inda a ce ya samu damar da zai yi satar ga abun a gaba gare shi, kuma yana da ikon yi satar, kawai tsoron Allah ya zo zuciyarsa, zuciyarsa ta karaya, ya tuna lahira, ya tuna makomar rawo a gurin Allah, ya tuna makomar wanda ya ci haƙƙin wani, sai ya fasa ya ce kai na fasa, sai ya juya ya tafi abinsa. To nan lada ma za a bashi, in tashi sai a rubuta masa hasanatan kamila, kamar yadda hadisi Abdullahi ibn Abbas ya nuna, za a ma rubuta masa cikakken lada, saboda anan ya bari ne dan Allah, haka yake da lada. Amma wanda ya fito da niyyar zai yi aiki na laifi, kuma wani cikas ya hana shi aikata, to wannan yana da laifin wanda ya aikata. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-qatil wal maqtul finnar, wanda ya kashe da wanda aka kashe to za su tafi wuta. Wannan shine sakamakon su. To sai dai ana iya samun wani dalili da zai sa Allah ta'ala ya yi musu afuwa, ya yafe musu, musamman in ya zamana yaƙi ne da aka yi shi da tawili, wato kowa yana tsammanin 100% cewa yana da gaskiya, shi ma wancan bangaren suna tsammanin 100% suna da gaskiya, kuma aka samu wasu shaidanu a tsakiya wanda su kuma suke son zuzuta wutar yaƙin, to a irin haka to Allah yakan iya mutanen uzuri ko da sun yaƙin, kamar yadda ya faru tsakanin sahabbai, tsakanin mutanen Madina ko mu ce mutanen Kufa da mutanen Iraki da mutanen Basra da mutanen Sham, wato tawagar Sayyidina Ali da tawagar Sayyidina Muawiya, ko abin da ya faru tsakanin mutanen Kufa, tawagar Sayyidina Ali kenan, da Ashabul Jamal wanda suke tare da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, wanda aka tafka yaki har aka zubar da jini aka kashe rayuka a nan gurin, ma aka kashe biyu daga cikin manya-manyan sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda aka yi musu albushir da aljanna, Talha ibn Ubaidillah da kuma Zubair ibn al-Awwam. To waɗannan ba za ka ce al-qatil wal maqtul finnar ba, ba za ka ce bangaren Sayyidina Ali ko Sayyidina Ali da mutanansa da ƴan wuta ne, ko Aisha da mutananta da ƴan wuta ne, ba ka faɗa haka, ba ka ce ai hadisi ne ya faɗa, a'a, su anan tsammanin kowane bangare daga ciki abinda yake kai na gaskiya ne, yana zaton cewa 100% abinda ya daidai ne, kuma aka samu wasu wanda suka shiga tsakiya suka rura tutar fitinar, suka sa abin ya faru ba tare da an yi ne yaki ba, kamar yadda tarihi ya nuna cewa akwai wasu munafukai da suke tsakanin da suke cikin rundunar Sayyidina Ali, waɗanda su ake nema daman can sun yi ta'addanci da kashe Sayyidina Usman, ake neman su a yi musu kunci, a yi musu kisasi, sai suka kula cewa in aka samu sulhu tsakanin bangaren Sayyidina Ali da bangaren na Aisha, kalma ta hadu bakin su ya hadu to su kashin su zai bushe dan za a zakulo su a abin da sauraka cikin dare ana bacci sai suka raba kansu biyu suka ce waɗannan su je su farma tawagar sayyidina Ali waɗannan ko zai su farwa tawagar sayyidina Aisha sauraka sai dai kawai mutane suna bacci wannan su je ana salon su waɗannan su je ana salon su kowa in ya tashi ya zare takobi to zai ce dan uwansa ne ka masa hari shine kuma guri ya kaure kaga sun hada fada din ba tare da an fito da ni ra'ayi fada ba to a irin cikin irin wannan wato guguwa ta fitina za a kashe wannan zai kisa yana tunanin kare kansa yake wannan ma yana tunanin kare kansa yake to kaga ana akwai tawili akwai wani abu da ya haddasa abun wanda suna da uzuri da za su iya gaddamarwa ga ubangijin su kaga anan ba ka ce musu alqatil wal maqtul finnar ba man ba haka ba kawai saboda wani abu na san zuciya wani abu na kabilanci wani abu na bangaranci kawai waɗannan su dauko makamai waɗannan su dauko makamai ayi ta fada ayi ta sare sare to kowa aka kashe da wanda yake san duk sakamakon su shine shiga wuta wannan shine abin da hadisin yake nunawa kuma har ila hadisin yana nuna dan musulmi yayi fada da musulmi baya kafirta to da za a samu musulmi duk da cewa abinda suka yi dinnan kabira ce tunda har an ce wanda yayi shigawa makomashi wuta amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wasu musulmi yace zaltaqal muslimani kaga shi fada idan ya musulmi da musulmi har aka samu kisa to ba a cewa sun kafirta duk da abinda suka yi babba ne kuma wanda yayi shi ya cancanci shiga wuta sai dai ba duka wanda ya shiga wuta bane yake shiga a matsayin kafiri wanda zai shiga a matsayin musulmi bayan Allah ta'ala ya kone abinda yayi na laifuffuka a cire shi a kai shi aljanna to kaga wannan musulmi ne amma mai sabo mai kabira musulmi ne fasiki saboda haka wannan hadisi ya tabbatar da abinda anasoshi daban-daban na alqur'ani suka tabbatar na cewa fada tsakanin musulmi ko aikata kabira da musulmi zai yi ba za ta fita da shi daga cikin musulunci ba Allah ya ganar da mu
amin sai tambaya ta gaba ya ce malam naji an ce wai da mai yin fim da mai yin waka da kuma kiɗa idan suka mutu suna yi babu su babu rahamar Allah shin haka zancen yake
to duk wanda aka ce ba shi ba rahamar Allah ana nufin kafiri ne kuma ba na ji akwai wani malami a doron ƙasa da ya taba cewa mutum yana waka ya kafirta ko in yana fim sana'ar fim ya kafirta ba wani malamin da ya taba faɗar haka a da da yanzu saboda haka kaga ashe a ce ba zai haɗu da rahmar Allah ba wannan ba gaskiya bane kuskure ne ta yi wa mutum ya zama a cikin sana'arsa akwai wani abu na saban Allah da Allah baya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so shari'a ta yi hani akan su shi kuma yana yi to wani kai wannan abun bai kai ga kafirci ba to yana nan a matsayin sa na musulmi amma mai zunubi mai saban Allah ya cancanci ubangiji ta'ala ya masa ukuba da ya tana darwa irin sa masu irin aikin sa Allah kuma na iya masa afuwa saboda wasu dalilai da shi ya san su akwai abubuwan da za su iya sawa a yi wa mumini afuwa duk da yana da laifi ko dai dan ya tuba ya yi taubatan nasuha a karɓi tubansa ko kuma a'a wato ya kasance ya yi ayyuka hasanat kyawawan ayyuka wanda Allah ta'ala yake so wanda za su shafe masa laifukansa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa aqimus salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin ka tsayar da sallah a farkon yini da karshen sa da kuma cikin dare innal hasanati yuzhibna sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana zalika dhikra lidh-dhakirin wannan wa'azi ne ga masu azantuwa da aka tayi ya zama yana da alhasanatul mahiya tayi ubangiji ya jarabe shi da wasu masifu a duniya da za su kankare masa laifukansa da tana yiwa sura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'mini ko kayaye taka ubangiji na kankare masa wani laifin sa da yayi ya daukaka wata wani matsayi ya daukaka shi wani matsayi to ubangiji na iya jarrabar wani walike mai saban Allah ne da wasu masihu a duniya dan su zama wanka ko da su zama ruwan tsarki gare shi akan zunuban sa ko kuma addu'ar ƴan uwansa mu'mini ƴan uwansa su ta masa addu'a su ta masa addu'ar Allah ya fi masa ko kuma shafa'a annabi gobe kiyama ya tsinci kansa cikin waɗanda Allah ta'ala zai ce a cece su shafa'ar annabawa ko ta salihai yana iya tsinta kansa haka duk da bai da tabbas amma hakan tana iya ta faru kamar yadda nassoshi da yawa suka nuna haka ko kuma rahmatu arhamir rahimi shi ubangiji karan kansa yayi masa sutura yayi masa rahama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana a hadisin sa insha Allah ta'ala zai kira bawan sa ya keɓanta da shi yayi magana da shi da shi ba tare da wani tsakanin su ba ya ce da shi kana iya tuna zunubi kaza kana iya tuna laifi kaza yana cewa eh ina tunawa kana iya tuna laifi kaza eh ina tunawa har sai ya tunatar da shi dukkan laifukan sa shi kuma ya yi ikirari har sai ya sakankance cewa ya halaka ba makawa wuta za a tafi da shi ubangiji ta Allah ya ce to na su cece ka a duniya yau kuma zan gafarta maka ubangiji na iya yin wannan shi yasa yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa ba sa yanke ma wani hukunci da cewa dan wuta ne kat tun anan duniya su nuna wane su ce ga wane nan alalan musulmi ne ba ya kafirta ba su ce wannan dan wuta ne wannan baya daga cikin koyarwar aqida ta kwarai ko su nuna wani haka kawai su ce dan aljanna ne wannan shi baya daga cikin aqidar su sai idan nassi ne ya bayyana sunan wani ya ce wani dan wuta ne to sukan tabbatar da abin da nassi ya tabbatar kamar yadda alqur'ani ya ce da mu tabbata ya da abila habin watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atu hammalat alhatab fi jidi hablu min masad wannan sura ta tabbatar mana cewa abu lahab da shi da matarsa da yan wuta ne to anan dole ne musulmi ya yarda cewa abu lahab dan wuta ne matar abu lahab yar wuta ce saboda alqur'ani ya fito karara ya faɗi sunayensu ya tabbatar da su an wuta ne kamar irin su fir'auna jannaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab Allah ya ce wuta ake bujiro musu safe da yamma sannan ranar da alkiyama za ta tsaya a ce ku shigar da fir'auna da iyalansa cikin mummunan azaba to kaga anan Allah ya nasanta fir'auna ya ce dan wuta ne kaga wanda isa kuma ya ce shi bai yarda dan wuta bane haka nan waɗanda alqur'ani ko hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ɗan aljanna ne da sunayensu kamar al-ashratul mubashshiruna bil janna din da ake faɗa Abubakar da Umar da Uthman da Ali da Talha ibn Ubaydillah da Zubair ibn al-Awwam da Sa'id ibn Zaid da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Abu Ubaida ibn al-Jarrah da Abdurrahman ibn Auf waɗannan dukkan Qur'an Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗan aljanna ne to anan shi ma mu yi dole ya yarda cewa waɗannan masu sunayen nan ɗan aljanna ne to in ba dai waɗanda sunayensu suka fito baro-baro ba to kowa sai dai ka kyauta masa zato idan kaga halaye na kwarai tare da shi kai masa kyakkyawan zato in kuma mummunan ayyuka ne yake da su to wannan ka jiye masa tsoron azabar Allah ba tare da ka yanke cewa in ka gaba a ganshi a wuta ba to hayaki ne ya lullube shi kamar yadda zaka ji suna faɗa wani in ka gaba a ganshi a wuta ba to hayaki ne ya rufe shi wannan baya daga cikin koyarwa ta musulunci saboda haka ko da mutum waƙe-waƙe yake ko fina-finai yake a cikin waƙe-waƙensa an tabbatar akwai abubuwan da yake yi na rasin mutunci na kalmomin da basu dace ba yana yada alfasha ko wanda yake fim yana yin abubuwan da basu dace ba to wannan ana masa nasiha ana masa wa'azi ana karantar da shi ana nuna masa cewa abin da yake yi dinnan ba daidai bane a guri kaza a guri kaza a guri kaza in ya ji abinda aka hana shi ya daina shi kenan, in kuma ya ki ji to wannan aje na je masa tsoron fushin Allah ranar da Allah zai kama shi. Ana ji amma ba za a yanke cewa shi har abada ba shi ba rahmar Allah ba, ai akwai fitowa daga wuta ko da an shiga. Wanda kace ba shi ba rahmar Allah to kana nufin har abada wannan in ya shiga wuta ya hu ya shiga kenan, to kafiri ake gaya ma wannan wanda ya mutu bai musulunta ba shi ne in ya shiga wuta lallai kice khalidi ne fiha abadan ba zai fito ba har abada. Amma musulmi wannan ya tabbata cewa akwai ranar fitowarsa, ranar da zai kone kurmus a cinye dukkan waɗannan laifukan da yayi da zama kamar gawayi fito da shi kuma a sashi cikin naharul hayat ko rama ta rayuwa a sake tayar da shi cikin wata sura mai kyau kuma Allah ta'ala ya bashi rahmarsa.
Na'am. Tambaya ta gaba kuma take cewa malam idan mutum ya saki matarsa saki daya ko biyu bayan ta gama idda sai ya ƙara aurenta, to ya matsayin igiyar auren su?
To wannan mun sha ansa wannan shine suke kira mas'alatul hadd. Shin idan mutum ya saki matarsa ta je ta saki aure ta fito ya mata saki daya ko saki biyu sai ta je ta yi aure ta fito ya saki aurenta, to shin waɗannan saki na baya suna nan ko ba'a? Yanzu auren su zai dawo sabo kamar sabon zubi ne za a yi na saki, waɗancan sun rushe. Anan malamai sun yi sabani amma magana da take ingantacciya wanda ita ce fatawar sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sayyidina Umar, sayyidina Usman ko kuma sayyidina Ali wanda suka yi hukunci akan cewa mutumin da zai saki mata shi saki daya ko saki biyu sannan ta sake yin aure ta fito ya sake aurenta zai aureta ne akan waɗancan saki da suka gabata, wato wannan aure da ta yi ba zai rushe sakinsa na baya ba. Saboda haka wannan saki daya da ya yi mata yana nan ko saki biyu da ya yi mata yana nan, in ya sake sakinsa za a ɗora lissafi ne akan na bayan, ba sabon lissafi za a yi ba, wato sabon aure da nata ba zai rushe har sai idan ya yi mata saki uku a lokacin da in ta sake aure kuma ya dawo ya aure ta daga baya to za su dawo akan sabon lissafi. Amma in dai ba wannan saki uku ne aka yi ba to sakin baɗin yana nan. Wanda ita ce shi ne abinda sahabbai aka samu sun yi hukunci da shi duk da ba a samu wani nasi ƙarra da yake nuna da yake magana akan matsalar ba, amma abinda sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi akai babu shakka ya fi abinda kowane ne zai tafi akansa, don haka wannan shi ne ya fi daidai ya fi zama wato daidai a yi fatawa da shi.
Na'am. Wannan tambayar kuma take cewa malam shin ana iya yi wa sallar kasar nafila?
Kamar yaya sallar kasar? To wataƙila yana nufin mutumin da yake matafiyi zai ci gaba da nafilfulinsa?
Na'am.
Akwai rawatib wato raka'o'in da aka saba yi kafin a zaman gida kafin a yi sallar farilla ko bayan an gama ta, su ake kira sallolin rawatib. Akwai sallar rak'atai alfajiri, akwai sallar witri. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in yayi tafiya baya yin sauran rawatib, abinda yake yi a cikin sallolinsa da nafilfilu su ne rak'atai alfajiri da kuma sallar witri. Wannan baya barin su a halin zaman gida yake ko a halin tafiya yake, baya barin sallar witri, baya barin rak'atai alfajiri, amma sauran raka'o'i na nafilfilu kafin sallar azhar ko bayan sallar azhar ko bayan sallar maghrib ko bayan sallar isha'i wala duk baya yin su, sai dai sallar witri haka uku ko biyar kamar yadda aka sani ko bakwai ko tara ko goma sha ɗaya, to wanda yana yin witrin sa haka nan yana yin raka'atai alfajiri raka'o'i biyu da yake yi kafin sallar asuba bayan alfajir ya kito, wannan su ma yana yin su.
Na'am. Wannan kuma ya ce malam ina so a yi min bayani akan hukuncin cin abinci bayan alwala da kuma wucewa gaban mai sallah.
To yana nufin an yi alwala an ci abinci mai hukuncin sa alwalar? Abinci ba ya cikin abubuwan da suke warware alwala in banda cin naman raƙumi wannan hadisi sun zo sun tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana mun taba karanta su anan wanda suke tabbatar da cewa mutumin da ya ci naman raƙumi ya saki alwala domin an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam an tawadda min lahm al-ghanam qala la qala an tawadda min lahm al-jazur qala na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam mun ci naman kananan dabbobi sai mun saki alwala annabi ya ce a'a suka ce to mun ci naman raƙumi fa mun saki alwala annabi ya ce eh to kaga ashe cikin abubuwan da ake ci na ciye-ciye babu abin da dan ka ci shi zaka saki alwala sai naman raƙumi kamar yadda rassi ya nuna annabi ya bambance tsakanin karamar dabba da kuma raƙumi saboda haka dan mutum ya ci abinci ba zai saki alwala ba jabiri yana cewa kana akhiru amraini an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana akhiru amraini min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarka alwudu'i mimma massathu an-nar karshen al'amarin biyu na annabi sallallahu alaihi wasallam shine barin alwala dan ya ci wani abin da aka girka shi a wuta to baya saki alwala dan ya ci wani abin da aka girka shi a wuta banda wancan hadisi da ya kebance naman raƙumi to wannan takhsis ne daga al'umum an kawo hukunci a dunkulasar da kuma wani abu ya zo ya fita daga cikin wannan shi aka ce banda shi wannan shi ne
na'am tambayar Bashir Zango ya ce malam dan Allah ina so a yi min bayani dangane da halaccin tallar da ake dora wa ƴaƴa mata
to asali shi ne miji yana ciyar da iyalinsa ciyar da matarsa ciyar da ƴaƴansa waɗanda ba su balaga ba ba su isa lokacin da za su je su nema da kansu ba wajibi ne akan mai gida ya ciyar da su wannan shi ne dalilin da ya sa ya zama shugaba ya zama mai matsayi akan matarsa akan iyalinsa idan miji ba ya ciyar da iyalinsa su dai su ciyar da kansu to ya sare yadda daraja da shugabancin da Allah ta'ala ya ba shi ba wai kawai dan yana namiji ba a'a dan shi ne mai fita ya nemo abin da za a ci wannan yana daga cikin abin da Allah ya sa ya bashi fifiko akan mace ya bashi fifiko akan mace saboda yana da cikakken hankali da hangen nesa da ba lalle mace ce sai tana da shi ba yana da karfin jiki da ginin jiki da diri da Allah ya bashi na karfafa mutane za su iya tunkarar wahala wanda bai ba wa mace ba don haka wannan zai sa ya fita ya nemo abin da za su ci su sha su yi sutura ya kawo musu Allah ta'ala ya ce ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din bima anfaqu min amwalihim mazaje shugabanni suke akan mata su ne a tsaye akan su sai ya ce bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd saboda abinda Allah ya fifita sashin su akan sashi da shi wato na hangen nesa na karfin ginin jiki wa bima anfaqu min amwalihim da kuma abinda suka ciyar na dukiyarsu in ya zama na miji ba zai ciyar da iyalinsa ba har sai sun fita sun je sun nemo abin da su ci kuwa dora wa yara talla kaga nan ya sare yadda kawamar da Allah ta'ala ya bashi wannan wa bima anfaqu min amwalihim din shi bai yi ba haka ba wannan ake bukata ba ana bukatar miji ya zama mai tsaye wajen ciyar da iyalinsa abinda zamu yi la'akari da shi anan shine abubuwan da suke faruwa yanda aka dora wa ƴa mace talla musamman a wannan lokacin namu da muke jin abubuwa na takaici abubuwan bacin rai masu yawan gaske a dalilin ƴaƴa mata da ake dora wa talla a dora musu talla a bata musu tarbiyyarsu a bata musu rayuwarsu su lalace kai ba ma wannan ba a bata musu hatta lafiyarsu domin za su haɗu da wasu marasa imani marasa tsoron Allah wanda ba sa tunanin haɗuwarsu da Allah ranar gobe kiyama ba su tunanin yau mai hukumar nasu da rabbil alamin ba sa wannan tunanin za su rika neman yara ƙanana suna lalata su a koya musu shaye-shaye rika lalata da su a sa musu cutar ƙanjamau bayan sun tashi cikin rayuwa ta wahala sun tashi cikin rayuwa ta jahilci ba su samu ilimi ba a sanadiyar wannan talla kaga babu wani wanda yake ya san abin da yake ya ce ya halatta iyaye mata su rika dora wa ƴaƴansu talla koda ko waɗannan abubuwa za su ci gaba da faruwa, babu shakka, babu mutumin da yake da tunani da ya san abin da yake, yake tsoron Allah da zai irin wannan fatawa. Haka ba daidai bane iyaye saboda talauci ko saboda bukata ko saboda san zuciya dan wata ma da suke dora wa ƴaƴan nata tallaba wai dan ba a ciyar da ita bane, a saboda kawai tunanin ita ba sai ta tara wani abin duniya, tunanin ita ba sai ta yi kuɗi, tunanin sai ta tara wa ƴaƴanta abinda in an zo aure za ta alfahari da shi, wannan suke sa tana dora mata tallabin. Kaga wannan suna cikin karkashin waɗanda suke kashe ƴaƴansu haka kawai saboda tunanin abinda za su samu na duniya, wanda Allah ta'ala ya hana wannan kuma aiki ne na jahiliya. Wala taqtulu auladakum min imlaq, kada ku kashe ƴaƴanku saboda kuna cikin talauci, babu kisan da ya kai wannan. Kai idan ma wani ya ce gara ma wacce za a kashe ta tun tana karama ba a bar ta ma ta rayu cikin bala'i da azaba ba, ta rayu cikin mutuwa irin mutuwan nan ta kadan kadan a hankali a hankali, wani ma ya ce gara ma abinda jahiliya suke yi sun fi tausaya wa ƴaƴa mata din sama da wacce za ta rika dora wa ƴarta talla ta fita alala ta yarinyar, a sa mata ciwon kanjamau, a bata tarbiyyarta tana kankanuwa ta tashi cikin jahilci da cututtuka da rashin sanin addininta, wannan tafi ma kashe ƴaƴa, tafi kashe ƴaƴanta mata sama da abinda jahiliya suke yi na turbide ƴaƴansu da rai, domin wannan ma kashe ta ne da ranta da sa ta cikin wata azaba mai tsanani, kuma wata azaba mai tsawon gaske. Abu shakka waɗannan Allah ta'ala zai tambaye su, ba na jin akwai wani wanda zai tsaya ya duba irin rayuwar da al'umma take ciki a yanzu ya ce maka ya halatta abinda ake yi na dora wa ƴaƴa mata talla, wanda wani abu ne da ya kamata gwamnatoci su tashi su ga cewa sun iyayen su an ga an magance wannan bala'i, yana jawo mana musifu iri-iri, abubuwa da dama da suke ta faruwa a kasashenmu a yankunanmu, yana daga cikin abubuwan da suke haifar mana irin waɗannan abubuwa da irin wannan sakaci da iyaye suke yi da masu iko masu ragamar madafar tafiyar da sha'anin al'umma suke yi. Allah ta'ala ya mana dangantakar ya bamu dacewa.
Amin. To masu sauraro, anan muka ka ƙarshen wannan shiri namu na fatawar rahama a yau. Za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato 0807-5782-9874, 0807-5782-9874. Za kuma a iya aiko mana da sakonnin tambayoyin har ila yau ta adireshin mu na yanar gizo wato fatawarrahama@yahoo.com. Za kuma a iya aiko mana ta dandalin sada zumunta na Facebook. Ta haka a madadin shehu malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da kuma Bashir Sarki Abdulkadir da Awwal Adam Tudun Murtala waɗanda suka sada mu da ku, ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar Allah. Wannan na saba ne.
Da shugo ba ta yi haka ba, ba a fara kuma ɗan tushu ɗin da nake da shi sai na ƙare. Allah harkar tallata.